Nakasa.
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 Ba kasawa ba. Nakasa ba kasawa ba.
Mai sauraro assalamu alaikum barkanku da sake haduwa wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba a makon da ya gabata in ba a manta ba mun faro tattaunawa da wani bawan Allah da ake kira Yahaya Makaho
ba ina garin wata ko wani ne yayin ba ba kwandon rusula janda da hukuncin rabba kuma
ata Allah ya so
wannan bawan Allah mawaki ne kamar yadda ya fara bayyano mana sannan kuma ya ci gaba da ba mu tarihin rayuwarsa yadda ta faru har zuwa daidai wannan lokaci da yake a matsayin mawaki da duniya ta fara sani
zancan da kamo da shi malam ya hayatin da zu kuma ya sanya tunani a kokolin ya won kuma sai dai ga tambaya zane amsa yin kuma to menene isla haka sa idanun duwa
haka Allah ya so labarin da ya bar damun ku yanda duniya fara wani wani sai ya sauya shiwa kuma
haka duniya fari ne ba tare da san raina ba kuma wanda yawan hakan bai dan ba ya so na ba ba ina jirgin wata ko wani ne yayi mun ba ba kwanda urusila kenda da hukuncin rabba kuma
haka Allah ya so labarin
ya bar damun ku ya yake mana bayanin cewa ya fafata sosai musamman maganar aurensa to amma kafin sannan bari mu waiwaya mu ji sun yaya yake fama da maganar waka musamman tsakaninsa da waɗanda suke da gani ko kuma ba su da wata bukata ta musamman
to alhamdulillah wato har kullun nakan yi ma misali ni kadai da kaina in na zauna ina nakan ce da a ce yanda mawaka da masu harkan da ya shafi irin tamu na fina-finan Hausa da a ce haka suke yanda suke tarayya da ni haka kowanne masana'anta suke tarayya da jama'a wannan dalilin yasa bana damuwa da komai kuma sukan dauki hidindimu ma waɗanda ba za su iya dora ba za su iya ma wani mai lafiya ya basu duk kuma inda za a yi taro ko wani abu da ya shafi alakar mu zaka ga in naje ana nan nan da ni ana dauniya da ni yanda ka san na fi kowa a gurin to don haka ni ban da matsala da yan uwana mawaka ban kuma da matsala da duk wani mutum da yake da alaka da irin harkan mu
sannan ka fara gaya mana cewa kana da mata da yaya mafi yawanci sai a tunanin cewa tunda baka gani zaka iya samun matsala wurin yin soyayya kuma gashi ka ce matarka tana gani kar yaya abun ya faru har ta kai ga an yi aure
to gaskiya tunda ka ce abun ya faro gaskiya ni mutum ne da so da dama duk irin yadda nake son abu ko nake damuwa da al'amarin shi ba karamar alaka ko kuma fahimta da ta shiga tsakanin mu zai san iya bayyana maka damuwata ko kuma kudaina akan wani abu ba so wannan ba akan wani abu ba akan komai ma ni haka nake don haka lokacin da Allah ya hada mu da ita ni zaune nake ina ba ta labarin an shiga daki amma sata kuma lokacin ina cewa ba wannan bane na farko ba shi bane na biyu ba shi bane na uku sai na ce to ni na gano karshen wannan matsalar shi ne kawai ni aure sai ta ce man ka samu matar aure sai na ce a amma ina da kikkiawan da to akan mafi yawanci ina da matan da na san da yawa suke mu'amala da ni da zumar za su aure ni wasu da dama ma ni ne ban amince musu ba amma duk wata hanyoyi na aure sun nuna min kuma na ki amincewa ne saboda duk wanda zan zama sanadiyar da zai sha wahala ba na san shi na ji da amince da wata yarinya saboda lokacin ina ganin idan na auri mace ban kai karfin da zan iya dauke dauniyar ta ba ko kuma ta adalci ba ban da ra'ayi sai ta ce min to ka sa lokacin auren kenan nace insha Allah watan babbar sallah 20 da shi sai ta ce to ita ma insha Allah watan babbar sallah 20 da shi auren ta sai na ce okay kina nufin ba za ki je gurin aure na ba sai ta ce ai ranar auren kan mu ne amana mu ne girjin biki wannan dalilin yasa sai muka bar maganar muka ci gaba da wata fira. Daga nan sai take tambaya na cewar da za mu rabu kenan kana da fun baka san abin da nake nufi ba? To in ma baka sani ba ina so in sanar da kai insha Allah ni ce matarka. Kuma gaskiya a lokacin muna da kyakkyawar alaka amma babu zargin soyayya tsakanin mu ban sa a rai na ba ban kuma san ko ina furta za ta amince ba, amma ina yarda yadda da ɗabi'unta da halayenta, saboda na farko dai tana da hadda alqur'ani kuma ta yi karatun shi kuma tana da ilimin ta na zamani, sannan kuma ni a ɗabi'ata ba na son mace mai shiru-shiru, ina son auri mace mai magana wadda ko na mata ba daidai ba za ta gaya min cewa abin da kai man kaza ban ji ba,
don a samu mafita.
Yawwa, to don haka sai zama duk tana da irin wannan ɗabi'u, tana yin wannan magana ne kuma sai na ga cewa to ai na farko tana da halayen da duk nake so, sannan kuma na biyu da kanta ita ma tana da ra'ayi na ta aure ne, to ya kamata in ƙarfafa magana. To wannan shine da farko da muka fara magana aure, sai muka fara shawarwarin yaya za a aikata tinkarin maganan ta kai ta sauke maganan nan a gidansu, sai take ta ni nake ta tunani yadda za ta yi, ta ma ta tunani daga bisani dai ko ta tinkarin maganan a gidansu kai tsaye, kuma abinda muke tunani bore akan maganar auren aka zo aka yi bore aka ce ba za a yi ba. Ita kuma ta kashe akan cewar in dai an ce ba za ta auri Malam Yahaya ba saboda baya gani, a kawo mata aya ko hadisi da suka haramta auren mutumin da yake da nakasar rashin ido da kuma mai lafiya. To ka san ita magana har kullum wasu in suna yi ba ruwansu da ilimi ra'ayi suke
kawowa,
sai wasu suka dinga cewa to su a Qur'ani ba san kuma inda aka ce ai aure da mai ido da marar ido ba, kuma sai ba su san kuma hadisin da ya kawo haka ba. A ƙarshen dai magana karan farko da aka yi zaman ɗaura aure na aka ɗaga kafin rana ta zo, na biyu kuma an dauna na ɗaura aure aka matasa suka zo da makamansu cewar da an ce salatin annabi za su fara sarar mutane, duk wannan abubuwa suka zo suka wuce aka kawo matakin da aka je kotu. Ita saboda Allah ya yi ma mahaifinsa rasuwa tun lokacin suna ƙanana.
Allah ya ji ƙanshi.
Amin amin. So wannan dalilin yasa sai aka ɗauki lokaci ana artabu saboda yayyanka ne ya su shiga abin, su kuma yayyan waɗanda suka tsaya aka karɓi sadakin aka yi komai da su, daga baya an canza musu tunanin cewar karshe da wannan auren, kuma suka bura irin wannan ra'ayin. Don haka aka daɗe ana artabu daga misali.
To wai duk saboda kana ban katse ka ba, duk saboda wai baka gani?
Babu dai wani uzurin da ya wuce haka, amma su suna cewa wai ba dan haka ba ne, amma babu wani uzurin da ya wuce cewar an ki amincewa da auren ne saboda rashin gani. Cikin hukuncin Ubangiji da aka je kotu daga misali, ita kadai suka kuma ɗauki lauya, suka ɗaukan mata lauya, su yayyan nata. Ta kira ni ta ce min maganar lauya, fa lauya suka ɗauka, na ce to yanzu me mafita, ta ce mafitan kenan Allah zai kuma ba mu insha Allah, na ce to Allah ya ba mu. Daga dai bisani an shiga kotu ɗaya, na biyun kafin a shiga sai masu ja'a da abin suka zo suka ce to sun janya ɗaura aure, sai aka ɗaura aure. Yanzu haka muna tare da ita, sunanta Lubabatu Umar, kuma ta haifa man Usman, ta haifa man Sa'adatu.
Dole ka ce min da na tambaye ka, na ce an fafata, ka ce haka kukan aka fafata.
Wasu suna cewa tsaci ne na mata asiri ne shi yasa ta maka ce ba ta sauraron kowa sai ni. Wasu ma suna zargin cewar wai har akwai wata yarinya da na taɓa kashewa, wanda wannan kalmar ba na tunanin zan iya yafewa, gaskiyar magana ke nan. Duk lokacin da na tuna an taɓa man ƙazafin na kashe mutum a kan aure, wallahi suna dire na ya ɓaci yadda ya kamata. To don haka duk irin maganganun da aka dinga suka kenan, amma a shi na mata asiri, ni masaci ne, ni waye. To don in gaya ma mutane cewar ba asiri ne ba, shi ne na ce ba wani kokonto, ta so ni domin Allah ba asiri ne mata ba, ita ce da ƙashin kanta da ra'ayinta da amincewarta ta yadda cewar za ta iya aure na mu zauna. Kullum ma alkhairi iri daban-daban yake ƙara shigo mana.
In an saka haƙuri a gaba da halayyar girma, to sai komai ya wuce ba tare da bacin rai ba, kuma
haka Allah ya so.
Duka Yahaya nan shirin namu na yau ya kammala, amma in Allah ya so mako mai zuwa za mu karkara wannan hira taka, wanda za mu ji shin yaya rayuwar ta ci gaba da tafiya, sannan kuma ina aka kwana. Godiya ta musamman ga Waziri Hong, wanda aka fi sani da Wash, wanda shine ya bamu waƙoƙin na Malam Yahaya Makaho, a madadin Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairi. Was a malaise.